الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسا دعا أولنا يمتشي نرانر ashirin da biyu ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1440 wadda ta yi daidai da ranar 27 ga watan biyar shekara ta 2019 ta miladiya yau za mu tashi majalisi na 20 insha Allah a cikin karatunmu na tafsirin alqur'ani da muke yi a cikin watan Ramadan a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da albarka da kariya yau za mu tashi aya ta 46 a cikin suratul anbiya bi idnillah ga amma kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyi da ƴan uwa suka rubuto na farko wannan yace Allah ya kara mu malam lafiya amin ina da tambaya da gaske ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basu yi takaba a gare shi ba bayan wafatin sa muna so malam yayi mana bayani a sharuwa lafiya wallahi ban sani ba gaskiya ban sani ba saboda a hakikatan an ce wa azwajuhu وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا بايا غريكو كوتشوتا النبي صلى الله عليه وسلم كوكو أو رماتن سباين سهر أبدا تو كما دغا cikin illa ba wai ita ce illar yin takaba ba tsare nasaba idan mace wadda mijinta ya rasu za ta sake aure to a tsare nasaba cakuduwar nasaba tsakanin nasabar mijinta na farko da mijinta na biyu to su matan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan a gare su amma takaba akwai wani janibi na ibada na haƙin Allah jalla wa ala akwai haƙin miji akwai haƙin Allah jalla wa ala idan an ce ta haƙin miji ya saraifa ya saraya saboda kasancewar ba za su yi aure ba bayan sa to akwai kuma janibin haƙin Allah kama abinda zai tabbatar da wannan nasi akan cewar sun yi duk da yake umumin fadin Allah ta'ala walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara wannan ya gane su akwai abinda ya kebance su riwaya ce za ta tabbatar kuma ni ban san wata riwaya wadda take tabbatarwa a haka ba in Allah ya yarda zan bincika to sannan wannan yace Allah ya ƙara basira da nisan kwana amin shin malam ya halatta mutun ya dau alƙawari tsakaninsa da ubangijinsa akan cewa in na samu wani abu zan yi azumin kwana uku domin farin ciki kuma azumin za a iya yin su a jere ko kuma ɗaya bayan ɗaya eh wannan shine abinda ake ce ma annadhar bakance ya halatta ayi har kuma in aka yi shi dole ne a cika shi Allah ta'ala ya ce yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna cika bakancen da suka yi a cikin wannan ne ya nuna cewa idan mutun yayi bakance dole ya cika kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nadara an yuti' Allah falyuti'hu duk wanda yayi bakance cewa zai yi wani abu na biyayya ga Allah to yayi biyayya ga Allah amma wanda yayi bakancen cewa zai yi wani abu na sabo to kada ya saba ma Allah to sai dai tare da cewar idan aka yin haka din wajibi ne mutun ya cika amma an nuna ba a sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annadhar la yati bi khair inma yustakhraju bihi min al-baqil yace wato bakance baya zuwa da wani alheri fito da abu ake daga wajen marowaci me rowa kace ba za ka yi ma Allah wani abu ba sai ya maka wani abu kace in Allah ya maka kaza za ka yi masa kaza to wannan shi yasa ba a sanyin sa ba a sanyin bakance akan irin wanda ba a sanyin bakance umuman mutum yayi bautar Allah jalla wa ala ba sai ya daura kansa akan cewa Allah ya masa kaza zai masa kaza ba Allahumma illa bakance da mutum yace zai yi ba tare da rataya shi da wani sharadi ba, kamar yace ni ku haƙi ne a kaina zan yi abu kaza, ko yace kullun kullun ranar juma'a almisa, ko kuma yace kullun zan yi sadakar kaza, ba tare da cewa ya rataya shi da cewa wani na sharadi Allah ya masa wani abu ba. To amma muka umuman shi ba kance ba a sanyin sa, amma idan mutum yayi sai ya cika shi, kuma idan mutum bai cika shi ba zai yi kafarar rantsuwa. Mutum in bai cika ba kance ba zai yi kafarar rantsuwa, shine ya ciyar da miskinai goma, ko ya tufatar da su, ko kuma ya yanta baiwa. In bai samu ba kuma sai ya azumi uku, kuma azumi ukun ba sai a jera ba, in yayi su a jera dai yafi, amma zai iya yin su daban-daban. Na'am. Sannan mutum ne iyalansa ba sa tare da shi, idan zai cire zakatul fitr zai iya cire kuɗi a maimakon masara ko shinkafa, ko kuma sai dai ya samu ya auna sannan ya bayar wa mabukata. Nagode, salamu alaikum. To akwai bangare biyu a tambayarka: me ya alakar iyalanka ba sa tare da kai da kuma fitar da zakatul fitr daga kuɗi ba daga abinci ba? Idan kana nufin cewa iyalinka ba sa tare da kai, su ma sai ka fitar musu da zakatul fitr, wannan sai ka fitar musu tunda ɗaukan nauyinsu ya lizince ka. Kamar yadda in ba sa tare da kai ciyar da su yake kanka, in ba sa tare da kai da izininka ne, in ba sa tare da kai da izininka. Amma in sun yi yaji ne, idan mutum matarsa ta yi yaji, in mutum matarsa ta yi yaji ciyar da ita bai hau kanta ba, saboda haka zakatul fitr dinsa ma ta fada a kansa, ba zai fitar mata da zakatul fitr ba, ita za ta fitar mata da kanta tunda ɗaukan nauyinta ya fada a kansa. In mace ta yi yaji, haƙƙin nafaka ya fada a kanta. To amma in ta yi tafiya da izininsa, ko kuma tana asibiti saboda larura, to wannan ciyar da ita yana kansa. Don haka duk wanda ciyar da shi yake kan mutum, to zai fitar masa da zakatul fitr. To matsala ta biyu shine, za a iya fitar da kuɗi a maimakon abinci na zakatul fitr? Wannan malamai sun saba, jumhurin malamai shine ba za a fitar da kuɗi ba, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi farlanta zakatul fitr ya wajabta ta ne akan yace sa'i na abinci, na alkama ko dabino ko cukui ko sha'ir, nau'i ne na alkama, haka jinsin su da aka faɗa. Daga nan malamai suka ɗauki abin da yake shine galibin abin da mutanen waje suke ci, shine ake fitar da zakatul fitr ɗinsa. Kamar yanzu mu shinkafa kenan, ko masara. To wannan shine jumhurin malamai suka ce sai abinci za a fitar, ba za a fitar da kuɗi a maimako ba. Kauli na biyu shine kaulin Imam Abu Hanifa, kuma tare da shi ma Imam al-Bukhari yayi muwafaqa da shi, cewa za a iya fitar da kuɗi kimar, musamman idan ya zamanto kan cewar buƙatar kuɗi ɗin ta wadatar ga mutane bisa buƙatar abinci, domin hikimarta shine a hana mutane bara a wannan rana. Ughnuhum anil mas'ala, ku wadatar da su daga yin roƙo da bara a wannan rana, ranar Idi kar su rinka roƙo da bara. Don ka ce mutum waɗansu in ka ba su kuɗin zai fi bisa ka ba su shinkafa, don in ka ba su kuɗin watakila ko da suna da shinkafar sai sun fita sun yi barar abinda za a ba su yi cefane. To amma in ka ba su kuɗin za su iya sayen shinkafar kuma su sai kayan cefane da shi. Na'am. Ba ihsani bane, a haƙƙi ne, dole ne aka yi. To kuma wannan dukiya ce, wato aka duba hikimar ita zakatul fitr din. Wannan kauli na Imam Abu Hanifa yana da ƙarfi ƙwarai da gaske, kuma waɗansu ‘yan uwanmu ɗaliban ilimi wanda suna gaba da mu a sha'anin karatu sun rinjayar da wannan ta fuskoki masu yawa. Don haka ni ma ga wannan nake karkata, duk da mazhabar Abu Hanifa ce da kuma ra'ayin Imam al-Bukhari, cewar mutum zai iya fitar da kimar kuɗi, musamman irin mutane musulmi da suke a irin kasashen Turai, wanda abinci ɗin ba shi da wata ma'ana na a bama mutane fiye da kudi, musamman in muka tuna cewar a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kowa ne yake da kudi ba. Abinci da kuke gani din nan kamar kudi ne, dan ana cinikin ba ni gishiri in baka manda. Sau da yawa mutum abubuwan da yake bukata, abincin da yake da shi, dabinan da yake da shi, shi zai je ya bayar a bashi abin da yake bukata. Saboda haka kuma yafi yaduwa, yafi yawa a hannun mutane bisa kudi, kuma a lokacin nan shi kansa a matsayin kudi ne. An fahimta, a matsayin abin da zaka bayar ka sai abubuwa ne. To a bisa haka yanzu yayin da ya zamanto akasi, kudi yafi yawa a hannun mutane bisa amfani da abinci wajen saye da sayarwa. In kana da bukata kudi zaka bayar, ba abinci ba. To wannan ya daga cikin itibar abubuwan lura na nuna kan cewar za a iya bada kimar abinci, wallahu ta'ala a'ala. To amma wajen kimar abincin ya zaka gane? Wajen kimar abincin dole sai ka auna, sai ka ce to kwana abinda ake fitarwa sa'i daya, asa shine kwanan awo babba na bogaji, ba irin kwanan awon da ake da shi yanzu ba. Kwanan awo ne babba na bogaji, irin wanda hukumar shari'a ta farkon, ta farko hukumar shari'a da aka yi ta farkon tun zamanin Kwankwaso a zaman sa na gwamna na daya, lokacin da aka kaddamar, ba wanda aka kaddamar lokacin da aka kafa hukumar shari'a lokacin Malam Ibrahim Shekarau ba. Shi na farkon da aka kafa, kwanan da aka sanya shine ainihin sa'i, domin mun gwada shi. Naje wajen waɗanda suke sassaka sa'i, wannan suka san sa'in Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ta yawo a Jidda a cikin wani lokaci, da na samu shi, da nazo muka gwada shi da kwanukan awo a hukumar shari'a, duk kwanukan awon da aka yi, sai muka ga da wanda ya dace da shi na sa'i shine na bogaji. Shi kuma na bogaji din nan, sarkin Kano Abdullahi Bayero, sarki wanda ake cewa sarki Alhaji, Allah ya ji kansa, shi ya kaddamar da shi a matsayin kwanan awo. To kuma saboda saninsa da shari'a, da yawan malamai a lokacin da aka tashi kaddamar da wannan kwanan, sai aka yi shi daidai da sa'in musulunci, sa'in Annabi sallallahu alaihi wasallam. To dan haka in kana so ka san kimar, sai a gani kwano daya na wannan nawa za a sayar da shi, nawa za a sayar da shi a kasuwa. To in aka sai ka je a je kasuwar da wanau, a sani in aka san kwano ɗaya nawa ne, to shikenan ka san kan cewa ga kowane mutum ga abin da za a bashi, kowane mutum ga abin da za a fitar masa. Yanzu ka kamar su a Saudiya, yawanci sa'i din da suke yi kilo uku da rabi ne, kuma kilo uku da rabin nan ina jin riyal goma suke sayar da shi. Saboda haka ga kowane mutum sai a fitar masa riyal goma, kamar naira dubu kenan. Amma ba ina cewa anan haka yake ba, karka ce naira dubu shine kima kace zaka fitar da zakatul fitr da naira dubu, a nan sai ka je ka san me kimar ayin da yake a kasuwa. To in kana so ka fitar da kimar kenan sai ka fitar. Amma a yanzu gaskiya, saboda duba da yanayin bukatar mutane na abinci, mu tsaya akan madhabar jumhur anan. Amma kamar irin waɗanda suke a cikin Europe da ƴan uwanmu da suke karatu a irin su China da sauransu, su bada kudi maimakon su ce za su bada abincin, sai dai in za su wakilta ne a raba abincin a nan gare su, domin ana iya wakiltawa. Kamar yan uwanmu da suke China karatu da sauran wurare, su yi waya su ce a fitar musu da zakatul fitr na abinci, da yake ana fitar da ita kwana biyu kafin Idi, ba sai mutum ya tsaya a ranar Idin ba da sassafe, wanda yake shine lokacinta da yafi falala. To kar garin neman falala ka je ka rasa ta baki daya, tunda an yi ruksa lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam tun kwana biyu kafin Idi, su Abu Huraira suke zama a kofar masallatai a hanyoyi, suna karbar zakatun da kai daga mutane, in an karba sai su kuma su raba ma mabukata. Har yaro wanda aka haifa, in dai an haife shi kafin rana ta fadi, kafin a ga watan Ramadan, sai an fitar masa da zakka. Amma idan sai bayan an ga wata a cikin dare Shawwal ya kama aka haife shi, to shi ba za a fitar masa ba, ya sha kafin a ga watan Shawwal. Kafin a ga watan Shawwal, wato kafin rana ta fadi ta rana 29, idan ran 29 aka duba wata, aka ga wata, to duk wanda aka haife shi a daren sallah ba za a fitar masa da zakatul fitr ba. Amma wanda aka haife shi kafin rana ta fadi, in dai ya samu koda awa ɗaya ne a cikin Ramadan, za a fitar masa da zakatul fitr. To sai tambaya ta karshe, Allah ya kara, wannan yace Allah ya kara malam ilimi da albarka, ya albarkanci bayan sa, amin. Idan mutun yayi sanadiyar mutuwar mutane fiye da daya, kowanne sai yayi masa kafara. Idan mutun ya akwai bambanci an in kace sanadiya, sanadiya daban da kuma mubashara daban. Ba a dora laifi akan wanda yayi sanadiya sai in an rasa wanda shine yayi kisan. Idan aka rasa wanda yayi kisan, to sai a koma kan wanda yayi sanadiyar mutuwar. To ala ayi halin, wato ko mutum ne yayi kisan bisa kuskure, ko sanadiyar kisan yayi bisa kuskure, bayan ya biya diya, idan ba a yafe ba, to kuma yana da kafara. To ita kafara tana kamar yanda diya take wato yawaita da yawan waɗanda aka kashe da wanda suka mutu, haka zalika diya, haka zalika kafara ita ma take yawaita da yawan waɗanda aka kashe. Dan haka idan mutum yayi sanadiyar mutuwar adadi na mutane, haka zai yi kafaras. Ranan na fita aka yi tambayar akan wannan, wani mutum ne suka yi hadari, yana tuka babban mota, mota taya ta fashe, ya yi kokarin kaucewa, bai kauce ba, dole suka yi karo da golf, duk mutanen da ke cikin golf din su shida suka mutu. To kaga in ya tabbata kan cewar shine sanadiyar wannan kisan shi direban babban motar, haka zai yi kafara ta mutum shida. Kafara ba ta shiga cikin juna, ba ta shiga cikin juna. Ai da ma ita diya ba haƙƙin mutum bane, haƙƙin ba shine zai biya ba, asaba ne, danginsa ne, danginsa ne za su haɗa a biya. Ai ba a barin mutum shi kadai, dangi ne suke biya. Amma kafara ba za a taimaka masa ba shi zai, idan zai yi daidai gwargwadon ikonsa, ya yi yahuta, in ya yi ta mutum ɗaya ya huta ya sake yin ta wani, haka wani ita ce fatawar malam. Na'am. Mai kashe mutane, masu kashe mutane da ganganci kenan ko? Kuma daga baya su zo su tuba. daga baya su zo su tuba. Allah akwai wannan haƙƙin akan su. Ai yana daga cikin jumlan tuban su. Jumiya daga cikin jumlan tuban su sai kafara. Dan haka Allah madaukakin sarki ya ce faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain taubatan minallah. Shine tuba. Daga cikin gaskiyar tuban wanda yayi tuba daga kisan kai, shine yayi wannan kafara. Saboda haka iya adadin da yayi aka zai. Ba sha'anin rai matsayinsa ba kaɗan bane a wajen Allah. To yanzu babu zancen bayi, ballantana ka ce za ka je ka saya ka biya, saboda haka ba zaɓi sai azumi. Kuma ita wannan kafara ba ta da zaɓin ciyarwa, ba zancen ka ciyar. Dan dama abu biyu ne Allah, dan hukuncin Allah ne, haka yake a cikin Alkur'ani, fa tahriru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahli faman lam yajid fasiyamu shahrayni mutatabi'ain taubatan min Allah. Babu zaɓin ciyarwa. In dai babu bawa ko baiwa da zaka saya ka enter, to sai dai kai azumi. Azumin kuma na wata biyu a jere. Kowane mutum daya. Kowane mutum daya azumi 60. Shine ai, tunda babu bayin yanzu. Sai dai azumin. Amma inda a ce akwai bayin, ko da ba sahihai bane, ko da waɗanda aka kama su ta zalunci ne, ta cuta, inda akwai su ɗin, fatuwar waɗansu daga cikin malamai na zamanin nan su Sheikh bin Baz shine ka je ka saya ka enter da su. Amma kar ka saya ka ce za ka mallake su a matsayin bayi. Sai dai ka saya don ka enter su inda ake sayarwa. Amma kar ka je ka samu waɗanda suke mayar da 'ya'yansu bayi domin neman kuɗi. Kamar yadda 'yan waɗansu ƙasashe suke yi, akwai waɗansu ƙasashe da aka ce haka suke yi a can kudancin Asiya da kuma waɗansu ɓangarorin Afirka ma suna yi, saboda tsananin talauci mutum ya sayar da 'ya'yansa. Like cashin na? To, kun ji wani ƙiyasi, wai fansar 'yan kidnapping ba, shi ma wannan yana cikin sa, in ka fanshi dan kidnapping wato ka saye shi ba ka ba su kudin wato kamar ka saye shi a matsayin bawa ka yanta shi. Wannan ai taimaka ma laifi ne, wannan taimaka ma masu laifi ne. Inna Allaha la ya'muru bil fahsha, Allah baya umarni da alfahsha. Ba zai yi ba wannan. Yawwa, sai wannan tambayar wannan tambaya ce da aka rubuto daga waje, daga Ingila. Ya matsayin alƙalanmu na wannan zamani masu aiki da dokar da ta saba wa littafin da Allah ya saukar, za a ga ana yanke hukunci har na kisan kai akan dokar penal code. Shin ya kamata musulmi ya karɓi wannan kujerar ta alƙalanci duk da ya saba dokar Allah? Jazakallahu bil khair. Wato akwai yin hukunci da ba dokar Allah ba, akwai yin hukunci da abin da ya saba ma dokar Allah. Yin hukunci da ba dokar Allah ba amma hukuncin ya dace da dokar Allah, to duk abin da zai tabbatar da haƙƙi, duk abin da zai tabbatar da haƙƙi ga mai haƙƙi, ya kwato ma mara haƙƙi haƙƙinsa a bashi, kuma a kawo taimako ga wanda aka cuta, to anan shari'ar Allah take, ko da me aka kira ta. Saboda haka fatawar malamai lajinar fatawa ta malaman Saudiya dangane da aikin lauyoyi da aikin alkalai da za su yi a ƙasa da suke yi a cikin ƙasashe da ba a hukunci da shari'ar Allah, shine kan cewa idan dai abin da suke yi domin tabbatar da haƙƙi ne ga mai haƙƙi, tabbatar da gaskiya da kuma haƙƙi ga mai haƙƙi, da taimaka ma wanda aka cuta, da hana zalunci wanda yake akwai shi a cikin ko ina, a cikin kowace shari'a suna kokarin yin wannan. In dai haka ne, to wannan babu laifi a yi. Abin da yake cikin hadari shine ka je kai hukunci da abin da yake sabanin hukuncin Allah, kuma ballantana kuma a ce abin ya kunshi zaluntar aka hana mai haƙƙi haƙƙinsa, ko kuma wanda aka cuta ya zamanto ka ƙara masa cuta akan cutarsa. Saboda kan aka kiyaye wannan asalin, in aka kiyaye wannan asalin, to zai zamanto babu laifi, domin wannan abu ne wanda yake ammat bihil balwa, ya game a cikin al'umma gabaki daya. Idan ka ce musulmi ba za su je su yi su zauna a wannan bencin na alƙalai ba, wanda yake kuma dole shari'o'i da dama wajen su za a kai, yanzu duk wata shari'a da ta shafi harkar hada-hadar kuɗi da kamfaninnika da bankuna, ba yadda za a kai ta, ba za a kai ta kotun shari'ar musulunci ba, ba su da haƙƙin su sauraro wannan ƙara, Federal High Court za a kai. To kuma idan aka samu wanda yake sun san shari'ar musulunci, kuma an ce wannan gashi na bankunan musulunci ne suka yi, za su hukunci da abin da yake shari'ar musulunci din ta nuna. Yawwa, wa man lam yahkum bima anzala Allah, wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba, ai abin da Allah madaukakin sarki ya saukar shine wanda ya hukunci sabanin abin da Allah madaukakin sarki ya saukar, kuma ya halatta shi ga abin da Allah ya ce shi kuma yake. Amma idan dai abin rikicin zai zo ne yawanci wajen wato hukuncen laifi, ya zamanto ga laifin da Allah ga sakamakon da Allah ya sa akan laifi, ya zamanto kuma kan cewar shari'ar ta ce ba wannan ba, wannan shine hadarin da alƙali suke ciki. Wanda ya laifi ya zamanto a canza bulala da ɗauri, duk da yake kamar mu a nan jihohin da ake shari'ar musulunci, shari'ar laifi an sanya mata wato hukunci wanda yake na bulala, za a iya yin bulala kuma an tsare haddodi. Amma ka san yawan laifuffuka, yawan horo da ake yi a cikin shari'a, yawan sa ta'azir ne, hudud din kaɗan ne, haddi kaɗan ne, yawan sa ta'aziri ne. Ta'aziri ko an kyale ma alkali ya ijtihadinsa. Saboda haka alkalan suna da dama da za su yi hukunci da hukunci da bai saba ma hukuncin Allah ba, ko kuma in suka yi a cikin zuciyarsu sukan cewa wannan shine bakin kokarin su kan cewa wannan sun yi karda dan adalci tunda dama abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alƙalin da ya san gaskiya yayin hukunci da ita gaskiya ku shine hukuncin adalci kuma duk inda adalci yake nan hukuncin Allah yake na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن مسكهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين
نعم الله تعالى يقول ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك والله idan wata mai shafa daga cikin azabar ubangijinka ta shafe su la yaqulunna ya waylana wallahi za su ce ya halakar mu inna kunna zalimi hakika mu mun kasance azzalimai annafha shine wani abu da zai dan shafe ka kadan dan kankanin wato tashin turare ana ce masu naf ana ce mata nafha to aka ce mata nafha guda ɗaya kenan dan jin kanshi guda ɗaya shine ake nafhu tib wato tashin kanshin turare to dan shafa kankani na azabar Allah guda ɗaya kawai da za ta shafe su daga azabar ubangijinka daga abin da za su fara aka karanta azabar ta fuska wajen guda hudu na farko aka ce nafha dan abu ne dan kankani sannan kuma aka ce masa marra guda daya sannan aka yi tankirinta wanda yake nuna abu wanda yake bai kai ya kawo ba sannan kuma aka jinginta shafar ya zuwa ga wannan nafar ita ce yar kankanuwa kuma ta dan shafe ka dan a nuna karancin azabar Allah amma kuma irin mummunan akibar da take kawowa yar mitsiya ta azabar Allah da za ta shafe su to da haka za su rinka kormato suna kuka suna cewa ya halakar mu hakika mun kasance azzalimi to idan wannan ga yar kankanuwar azaba ce ta Allah to yaya kuma ga wanda yake ya nitse cikin azabar Allah to wannan ban tsoro ne da gargadi daga Allah jalla wa ala ai wato suka ce inna kunna zalimin hakika zasu ce ya halakar mu wallahi aka karfafa shi da lamul qasam la yaqulunna wallahi zasu ce ya wailana ya halakar mu hakika mun kasance azzalimai ai meye zaluncin da suke tunawa a lokacin ma'ana suna cewa mun yi ta'addanci akan kawukan mu mun cuci kawukan mu yayin da muka bijire ga barin yin zurfin tunani akan gaskiyar da'awar manzo sallallahu alaihi wasallam wato mun cuci kan mu lokacin da ake ta kiran mu muka mayar da abin izgili da wasa muka mayar da shi abin ba muna kakaci mu fada mu shewa a tafa muna cikin majalisi mun rudu wata kila ma ana shaye-shaye a lokacin to sai yayin da rukun da dan kankanin abu na azabar Allah ya tabbata to kuma wannan azabar ita ce ta lahira can Allah madaukakin sarki yayi ishara ga azabar duniya wannan nau'i ne na wa'azi da Allah yake yace afala yarawna anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha ba sa gani ne muna zuwa ga kasarsu muna tawaye ta daga sassansu afahumul ghalibun sune wanda zasu yi nasara ishara ga cewar azabar duniya tana zuwa a gare su shine yazo musu lokacin yakin badar duk aka karkashe su to sai kuma azabar Allah din wanda za ta zo ta ranar lahira da ƴar kankanwa za ta same su ga abin da za su same su to sannan kuma Allah madaukakin sarki yace wana da'ul mawazin al-qist wannan Allah ya kawo Allah madaukakin sarki ya nuna cewar wato ukuba da yake ga yake narkon zai yi ta ga wanda suke zalunci ba dan zalunci bane daga gare shi Allah shine ya fi kowa adalci yace wana da'ul mawazin kuma za mu sanya ma'aunai mizani jam'i na mizani ma'auni za mu sanya ma'aunai al-qist ma'abuta adalci ma'aunai na adalci li yawmil qiyama saboda ranar tashin al-qiyama ko kuma inda yawmil qiyama a ranar tashin al-qiyama fala tudlamu nafsun shay'a dan haka tunda waɗannan ma'aunai na adalci ne to ba za a cuci wata rai da wani abu ba kowane ne komai kafircin sa ba za a cuce shi ba kuma cutan nan ba za a cuce shi da komai ba fala tudlamu nafsun nafsun din nan ta zamanto na kira da aka kore ta ba za a cuci wani rai ba kowane ne shay'an kuma ba za a cuce shi komai ba komai kankantarsa sai aka ƙara ƙarfafa wannan da misali yace wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha kuma koda wannan abin da ba za a yi cuta a kansa din ba koda kwatankwacin nauyin ƙwayar komayya ne ataina biha wato abin da ba za a yi cutarsa ba koda kwatankwacin ƙwayar komayya ne a ƙaranci ba za a cuce shi ba bayan ma ba za a cuce shi ba ataina biha za mu zo da shi wannan ayar na farko dai ta tabbatar da cewa ranar alkiyama akwai ma'aunan aiki akwai mizani kamar yadda Allah ya ce a suratul a'raf wal waznu yawma idhin al-haq ma'aunin aiki a wannan rana gaskiya ne to malamai magabata na tafsiri sun yi suna da mazhaba biyu akan mizani din nan mafiya yawan malamai sun ce mizanin nan hakika ne akwai ma'aunai waɗanda suke da hannu guda biyu da ake sa kyawawan ayyuka a hannu daya da miyagun ayyuka a hannu daya kuma yana da harshe wanda yake nuna wato daidaituwa ko rashin daidaituwa na ayyuka wato mizani hakikatan ne za a auna ayyukan bayi kuma wanda yake kuma shine zahirin wannan ayat waɗansu daga cikin magabata kamar Mujahid da Abdahab ibn Muzahim da Qatada ibn Da'amah as-Sadusi suka ce mawazin dinnan da ake nufi shine adalci ai ranar al-qiyama Allah zai sanya adalci da adalci za a yi hukunci amma wannan bai nuna cewar wato akwai mizani na hakika wanda za a daura za a auna ayyukan bayi ba amma mafiya yawan malami da kuma hadisai sun furin jayar da fassarar farko mizani hakikatan akwai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمومي guda biyu masu saukin fada a harshe masu nauyi akan mizani ababan soyayya a wajen Allah ar-Rahman sune subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim shahidi anan yace masu nauyi akan mizani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda yafi komai nauyi a mizanin ayyuka husnul khuluq kyakkyawar dabi'a tafi komai nauyi a cikin mizani hakuri saukin kai saukin hali kaskantar da kai afuwa kauda kai rashin ruko kyauta fara'a haba ga mutane yafiya duk waɗannan husnul khuluq to sun fi komai nauyi a mizani haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kaga kenan mizanin hakikatan ne kuma kamar yanda akwai hadisin bitaka cewa za a zo dan adam da ayyukan sa miyagu wato a bujire masa takaddu sun kai iya ƙarshen ganin sa irin sharrin da ya kulla ne a nan duniya a zo a sa su akan mizani yaga sun yi sama mizanin nasa babu komai na kyakkyawan aiki sai Allah ya ce a bincika a gani yana da kyakkyawan aiki sai a bincika Ibn Kathir ya kawo hadisin amma na kawo shi ne bil ma'ana saboda lokaci sai Allah ya ce a duba a gani cikin ayyukansa akwai wani abu sai mala'iku su ce babu wani abu da muka rubuta na kyakkyawan aiki illa abin da ke cikin wannan yar bidakar yar kankanawar takaddar albidaka yar dan kati dan kankani sai a ci al'a menene an rubuta yayi la ilaha illallah yayi kalmatut tauhid sai Allah ya ce a zo a auna masa ani na rubuta kan cewa ba za a cuce su ba wa in kana mithqala habatin min khardal koda sai ya kasance kwatankwacin kwayar komai yayi ba wannan miskini sai ya ce Allah mai zati mai wannan zati kada bata lokaci wannan mai zati akan waɗannan wato jerin tsawon takaddu sai Allah ya ce ai na rubuta kan cewa ba zan cuce ka da komai ba sai a zo a auna ana aunawa sai ta kasa ta rinjayar akan waɗannan miyagun ayyukan Allah madaukakin sarki ya yafe masa duk waɗannan ayyukan a sashi a aljanna shine har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu abinda yake nauyi tare da kalmar Allah jalla wa ala tare da sunan Allah kalimatut tauhid sannan akwai wani hadisi da yazo a cikin Tirmidhi a cikin Tirmidhi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka fara da ya fada hadisin ya ambaci wannan aya tana da alaka da wannan ayar Imam Ahmad ya ruwaito shi da kuma Tirmidhi daga hadisin Malik ibn Anas an Zuhri an Urwata an Aisha wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gaban sa bazan karanta larabcin ba saboda lokaci yace ya Rasulullah ina da bayi guda biyu suna min ƙarya suna ha'intata suna saba min ni kuma ina dukan su ina zagin su to yaya matsayina yake tare da su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a kididdige irin ha'intarka da suke da saba maka da suke da kuma ƙaryata ka da suke da kai kuma ukubarka da ka rinƙe musu idan ukubarka da kai musu gwargwadon laifin su ne to sai ya zamanto kafafan sai ya zamanto daidai wa daida lalaka wala alaika baka da wani abu wanda yake naka baka da kuma wani abu wanda yake laifi da yake akanka idan kuma ukubarka da kai musu bata kai laifin da suka yi maka ba to wannan sai ya zamanto rara ne a gare ka idan kuma ukubarka da kai musu ta fi laifin da suka yi maka to sai ai maka kisasi a gare su akan ƙarin da kai kai musu na cuta ya zamanto yana kanka ai musu kisasi sai wannan mutumin ya kama kuka a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga murya yana kururuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace me ya same shi ne bai karanta littafin Allah bane wana da'ul mawazin alqist li yawm alqiyama fala tudlamu nafsun shay'a ya karanta wannan aya fa qala ar-rajul sai mutumin yace ya rasulullah ma ajidu shay'an khayran min firaq haula ba ban ga ina da wani abu na alkhairi ba illa na rabu da waɗannan bayinawa inni ushiduka annahum ahrarun kulluhum ni ina maka shaida cewa na yanta su sun yantu na huta indai za a yi min hisabi a bisa wannan ma'ana ne malamai suka ce wannan ayar ta nuna cewar wato la baqa'a lidhulmi biduni jaza zalunci ba zai wanzu ba tare da an masa sakayya ba wannan ka'ida ce ta Allah wannan shine dalilin da sai an yi tashin alkiyama zalunci ba zai yi ba yayin saura Allah ya kyale shi ba tare da sakamako ba saboda in aka yi haka Allah bai halitta da gaskiya ba Allah kuma ya ce bai yi halitta ba sai da gaskiya mecece gaskiya adalci a tabbatar da haƙi ga mai haƙi dan haka duk wanda yayi zalunci duk wanda yayi zalunci sai da jazai wannan ya isa tashin hankali ga mutum kanka shiga cikin haƙin dan uwanka koda da mummunan kallo ne, in bai yafe maka ba ranar alkiyama sai an muku shari'a. Saboda shine adalci, kuma wannan shine yasa din zaka san cewa in an mutu sai an yi hisabi. Saboda ga mutane nan sun yi zalunci, sun yi cuta, sun tara bala'i da suka yi wa bayin Allah, kuma su mutu a ce shikenan sun sha, kuma Allah ya yi halitta don gaskiya, ai ba zai yi ba. Wa in kana fala tuzlamu nafsun shay'a, babu wani rai da za a cuce shi da komai. Wannan ka'ida ce, matsal ne Allah ya faɗe shi, fala tuzlamu nafsun shay'a, babu wani rai ko wani ne da za a cuce shi. Ko kafiri ne kuwa, ko kafiri ne in ka shiga cikin haƙƙinsa sai ka biya. Saboda haka waɗanda suke ganin suna mu'amala da waɗanda ba musulmi ba, su ce kai ba Hausa, su cuce shi, suna ganin kan cewa shi ba Hausa, shi ba musulmi ba ne, suna ganin sun sha. Ina fala tuzlamu nafsun shay'a, dabba ma za a yi musu shari'a, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, dabba wadda take mara ƙaho sai an mata kisasi daga rabba, daga dabba mai ƙaho da ta cike ta, a sanya ma mara ƙaho ƙaho ita ma ta rama, sannan a maida su turfaya. Mubalaga wajen cewar kowane haƙƙi, kowane zalunci sai an masa, sai an tabbatar da sakamakonsa, illa idan mutum ya yafe, ko kuma Allah daga wajensa wato ya yardar da wanda aka cuta. Allah daga wajensa ya yardar da wanda aka cuta, shi yasa wanda ka cuce shi cutar da ba za ka iya neman ya yafe maka ba, malamai suka ce kai ta yin sadaka, kana cewa Allah ya kai masa ladan dan ranar lahira, kar ya zamanto daga aikin da kai ne kake bukata dan ka tsira daga wannan za a dauko a biya shi. Tun a nan duniya kana kokarin fansan kanka, domin baka sani ba zai yafe, Allah zai sanya, Allah zai yardar da shi, amma sai kai a nan. In a nan duniya ne ko ka nemi ya yafe maka, to wannan fa biha wa ni'ma, to amma akwai wani laifin da ba za ka iya cewa ya yafe maka ba. Saboda watakila in ka ce masa ya yafe maka din ma, wata barna ce za ta zo wadda ta fi barnar laifin da kai masa din, shirin shi ne zai fi. To sannan abinda ake nufi da hardal komayya shi ne wato kwaya da ta fi komai kankanta. Yawanci alhardal din nan akwai kwaya da ake ce mata da suke ce mata sainabis da larabci shine da turanci mustard, kwaya ce ɗin kankanuwa baka, ita ce a cikin kwayar a cikin kwayar tsirrai ita tafi komai kankanta, tafi kwayar gero da mai waƙan kanta. Ban sani ba ko za a iya cewa kwayar kwado ba riɗi ba, ai riɗi kwado ai ya fi riɗi kankanta. To amma dai ita ce mafi karancin kwaya, wanda waɗansu suke fassara ta, yanzu malaman zamani da suke fassara Qur'ani suke fassara ta da atom, domin atom shine abinda ake gani, shine a cikin dai madda abinda yake na halitta mai jiki, to shine mafi karanci, shine ƙarshen, shine zarra, shi tace zarra, ita ce azzarra. To Allah ya ce ko da kwatankwacin wannan ne, wato ba za a cuci mutum ba. Sannan kuma ba wai kawai ba za a cuci mutum, bayan ba za a cuci mutum ba, a taina biha za mu zo da ita, wato ba abin da zai kuya gare shi, baya kuya komai kankantarsa. Inna alheri alheri, inna sharri sharri. Kuma koyaushe ku rinka tuna yanda yanzu ake iya ɗaukan abubuwan da mutum yake yi a sa shi gabaki ɗaya a cikin ɗan cif ɗan ƙanƙani, ta san cewar rayuwarka, tafiyarka da komai da kake yi, duk abin da ke kewaye da kai wanda baka gani, kamara ce wadda take naɗa. Tunda yanzu abubuwan da kake za a iya naɗa ba sai ka ɗauki kamara kana bin mutum ba da kamara. Waye ga maka kan cewar duk abin da ke kewaye da kai, inna ga mala'iku, mala'ikun nan suna tare suna naɗa, ka san yanda suke yi, da yaya suke yi recording ɗinka. To gashi dai kuma dai mafi gaskiya shine abinda Allah ya faɗa, ya ce ataina biha, za mu zo da ita. Wa kafa bina hasibin, min isa masu ƙididdigewa, in ji Allah, min isa masu ƙididdigewa. Wannan ya faɗe shi da nunul azama, don girmama kansa, inji Allah, mu inji Allah, mun isa masu hisabi, masu kididdigewa, saboda babu abin da zai buya gare shi, kuma shi mai gaggawa ne wajen hisabi. Hisabin da zai yi ma mutum daya, haka zai yi ma gabaki daya halitta. Ba zai ce sai yayi wannan ya gama da shi, sai yayi wannan ya gama da shi. Allah ba haka yake ba. Kamar yanda yanzu muke kiransa, yana jin addu'a ta, yana jin addu'ar kamalin sa, yana jin addu'ar kowa, yana jin addu'ar wanda suke cikin Japan. Jin addu'ar mu da yake yi ba zai sanya shi bai ji addu'ar wani ba. Kar aita waiwi namiji, wai wani yana roƙon Allah, yana roƙon Allah ya bashi garken shanu, sai wani yazo yana roƙon Allah ya bashi cefanan wannan ranar, sai ya dauko kudi ya bashi, yace tafi kakka dauke ma Allah hankali, ga abinda nake nema. Bai san Allah ba a dauke ma Allah hankali ba. Nasa kadan ne yana neman garken rakuma, shi kuma wannan abinda yake nema cefanan yau nasa mai sauki ne, shi kansa zai iya biya masa. Kar wato ya shagaltar da Allah wai. Ta'ala Allah, bai san Allah ba, yayi kiyasin Allah da mutum. To shi yasa Allah ya ce waqafa bina hasibi, mun isa masu kididdigewa. Na'am.
Walaqad a'tayna Musa wa Harun al-furqan wa diyaan wa zikran lil-muttaqin alladhina yakhshawna rabbahum bil-ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun.
Allah ya ce walaqad atayna Musa wa Harun al-Furqan, wallahi haqiqa mun ba mu annabi Musa da annabi Haruna al-Furqan, wato littafi mai rarrabewa shine at-Taura, mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya. Wadiyan kuma haske, mai haskawa daga duhu, dukan duhu na jahiliya yana haskawa ga barin wannan duhu. Wa dhikran lil-muttaqin, da kuma gargadi ga masu tsoron Allah. Allah ya rantsi, Allah ya ce walaqad, da rantsuwa, domin waɗanda za a karanta musu an mayar da su kamar waɗanda wato suna inkarin aiko da annabi Musa, bayan kuma sun san shi, saboda sanin annabi Musa sananne ne a wajensu ta hanyar hulɗarsu da mabiya addinin annabi Musa. Sun san akwai mabiya addinin annabi Musa, kuma sun san suna karanta littafin annabi Musa tare da su, at-Taura. To amma Allah sai ya sa su a matsayin waɗanda suke inkari saboda jahilcinsu, ai saboda mantawarsu da gafalarsu da rafkanuwarsu. To sai Allah ya yi rantsuwa domin ya faɗakar da su, ya ce ku na rantsi da Allah ba mun ba ma annabi Musa da Harun. Nan littafin an ce su aka ba ma, tare da cewar annabi Musa aka saukan ma at-Taura, amma shi kansa annabi Harun an ba shi, an rubuta masa aiki da at-Taura din, domin shi annabi ne ba mursali ba. Al-mursal wanda aka ba mu shari'ar annabi Musa ne, amma shi ma saboda kasancewar mabiyi ne ga shari'ar annabi Musa, aka ce shi ma an ba shi littafin. Kamar yanda Allah ne yake ce mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ba mu al-Qur'ani, an ba mu a matsayin kan cewa mu aiki da shi. To wannan kuma ya kunshi yabo ga at-Taura, yabo ga at-Taura, abinda ba za ka samu ba a sauran mabiya addini. Ba za ka samu Yahudawa suna yaban Al-Qur'ani ba, ba za ka samu Kirista suna yaban Al-Qur'ani ba, amma Al-Qur'ani cike yake da yabo ga at-Taura da Injila. A nan kaga aka sifanta ta da sifofi guda uku: Al-Furqan, Ad-Diya, wa Dhikran lil-Muttaqin, mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya. Kamar yadda aka kirawo Al-Qur'ani Al-Furqan, tabaraka alladhi nazzala al-Furqana ala 'abdihi. Kuma ka duba ka ga yanda a cikin suratul ma'ida ma Allah ya yabi at-Taura, inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nur, mun saukar da at-Taura, a cikin ta akwai shiriya da haske. Kuma Allah ya ce a cikin suratul safat, wa atainahumal kitabal mustabi, mun ba su littafi mai isa matuƙa wajen bayyana gaskiya. duk wannan kirari ne ga attaura amma attaurar da aka saukar da annabi Musa wanda attauran nan ta bace daga hannun bani Isra'il daga baya da suka zo aka sake dawo da ita ta sake bata sai suka yi kokari suka sake rubuta ta masu rubuta ta sun rubuta ta daga ma'anarta ne daga abin da suke suka haddace suka kiyaye na labarukan da suke ji daga wajen malaman su da iyayen su na attaura na haka abin da suka kawo ba wai shine ainihin abin da Allah ya saukar ga annabi Musa ba tunda sun yi wato sun yi abin da suke ganin shine sakon labarin nata na kisa annabi Musa shi suka kawo amma ba shine ainihin abin da Allah ya saukar ga annabi Musa ba to ita attaura Allah madaukakin sarki ya ambace ta akan da waɗannan sifofi domin shimfuda ga cewar alqur'ani kamar yanda attaura take to alqur'ani shi yazo ya mafi wancan shi yasa aka fara ambaton annabi Musa saboda shi an bashi shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a bashi shari'a kuma shari'ar babu wata al'umma da take da shari'a da aka saukar da ita daga Allah bayan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin al'ummar annabi Musa shi yasa tare da cewar daga baya yazo sai aka fara ambaton sa saboda kusancin kama tsakanin al'ummar sa da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan wato cika alƙawarin Allah ne da ya farkon sura yace wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun da kuma inda yace wa ma ja'alna wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu duk a farkon surar Allah madaukakin sarki ya ambaci cewar ya aiko manzanni ya kawo shi a dunkule to yanzu daga nan zuwa kusan ƙarshen surar bayani ne daki-daki akan annabawa da irin abin da Allah madaukakin sarki ya yi musu abin da aka rinjaye abin da aka fi yawaye janibin da aka fi fitarwa a cikin kissoshin waɗannan annabawa shine alƙawarin da Allah ya cika musu thumma sadaqnahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasha'u wa ahlakna al-musrifin yanda ya faɗa a farkon sura sai muka sannan muka gaskata musu alƙawarin da muka yi musu muka taimake su sannan muka halakar da kafirai to Allah ya ba mu annabi Musa wannan attaura wanda ya sifanta ta da wannan sifa yace me ita gargadi ce azzikr asalin ma'anar zikr shine abinda ka sani ka manta shi a tunatar da kai a tuna maka abinda ka manta to littattafan Allah tunatarwa ne saboda gargadin da suke yi a ciki ai tunatar da mutum ne kuma shine fa'idar littattafan Allah kan cewar idan dai kana da littafin Allah to kullun zaka zamanto a fadake kullun zaka rinka fadaka daga gafalarka saboda shi dan adam akwai abubuwa da dama da suke gafalar da shi zuciyarsa da san ransa sha'awa tana gafalar da shi shaydan yana gafalar da shi rayuwar duniya da abin da ke cikin ta na iyali da ƴaƴa da mata suna gafalar da shi shi yasa wata ran Hanzala da yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koma gida ya ga ya shagaltu sai yazo a hankalinsa a tashi yake ce ma sayyidina Abubakar ai Hanzala yayi munafunci ya zama munafiki yace me yasa me ka yace muna wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tunatar da mu wuta da aljanna kamar muna ganin su kirikiri da idanunmu amma idan muka zo gida sai mu shagaltu da mata da ƴaƴa mu manta da halin da muke ciki a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan ba munafunci ba menene sai sayyidina Abubakar yace to ai ni ma haka nake yace to mu dunguma mu tafi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gaya masa sai yace ai da za ku dawwama a halin da kuke ciki yayin da kuke gabana da za ku dawwama a haka ai da sai ku rinka musafaha da mala'iku sai ku fita daga sifar mutane ku rinka musafaha da mala'iku yace walakin sa'atan wa sa'atan sai dai sa'a ta sa'a in ka gafala to ka dawo ga abin da zai maka gargadi ya tunatar da kai ya zaburar da kai shine fa'idar littafin Allah tare da to kaga meye halin wanda ya nisanci alqur'ani wanda ya nisanci alqur'ani sai ya shiga cikin kududdufin gafala ba zai fito daga ciki ba to abin da zai fadakar da mu ya rinka tunatar da mu shine wato littafin Allah to haka attaura ta kasance ga masu tsoron Allah Allah ya sifanta su almuttaqin dinnan yace alladina yakhshawna rabbahum bilghayb sune waɗanda suke jin tsoron ubangijin su a boye, wato yayin da suka zamanto su kadai babu kowa, babu riya, ba jiyar da aiki, suke jin tsoron Allah. Yanda za su yi sallah a cikin mutane in suka kadaita babu kowa sai su sai Allah, ya ma fi yanda za su yi sallah da nutsuwa. To sune wanda suke jin tsoron ubangijin su a fake. Wannan ita ce fassara mafi rinjaye. Wata fassarar da malamai suka bayar, alladina yakhshawna rabbahum bil ghaib, waɗanda suke jin tsoron ubangijin su alhali ba su ganshi ba, wato suna jin tsoron Allah tare da cewar ba su ganshi ba, sun gaskata labarin da annabawa suka bayar ne akan sa, sun gaskata shi alhali ba sa ganin sa. Wa hum min as-sa'ati mushfiqun, kuma su suna wato masu firgita daga sa'ar alkiyama, wato suna jin tsoro daga abin da zai same su wajen tashin alkiyama. To sannan sai Allah ya ce wa hadha dhikrun mubarakun anzalna, wannan wato ma'ana alqur'anin nan dhikrun tunatarwa ce, mubarakun mai albarka, anzalna mun saukar da shi, afa antum lahu munkirun, to yanzu ku masu inkari ne a gare shi tare da abin da yake da shi na waɗannan sifofi. Ambato ne, tunatarwa ne, babu ambato babu mai wa'azi irin alqur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana masu, ya bar mana masu wa'azi guda biyu, ɗaya yana magana ɗaya baya magana, mai magana shine alqur'ani, wanda baya magana mutuwa, kowanne da gare su gargadi ne da wa'azi da tunatarwa. To kuma sai ya sifanta shi da cewa mai albarka ne, alqur'ani mai albarka ne, Allah da kansa ya sifanta shi da cewa mubarakun, ma'ana alherin sa baya yankewa, alherin sa ta fuskoki masu yawan gaske tuli, alfazun sa alqur'ani gabaki ɗayan sa alkhairi ne, ta fuskar lafuzzan alqur'ani da ken lafuzzan sa da saurin haddace shi da saukin tilawarsa, sannan alkhairi ne saboda abin da ya kunsa na hukunce-hukunce da hikimomi da shari'a da kuma fuskoki waɗanda yake za su sanya ma mutum wato alkhairi a cikin zuciyarsa. Kaga mutum ya karanta alqur'ani ya canza masa tunaninsa gabaki ɗaya, yana cikin bakin ciki da kunci, sai ya wayi gari yana farin ciki kamar an bashi duniyar nan baki ɗaya. To sannan kuma abinda alqur'ani ya kunsa na kiraye zuwa ga tauhidin Allah da kyawawan ayyuka, salihul a'mal, dukkan abinda alqur'ani zai kiraye zuwa gare shi alkhairi ne. Inna hadha alqur'ana yahdi lil lati huwa aqwa, wannan alqur'ani yana shiryarwa ya zuwa ga hanyar da tafi komai miƙewa. To ya tare da wannan, da alqur'ani, wannan sifofi na alqur'ani, abun mamaki ne ya zamanto kuna yin inkarin sa, masu inkarin alqur'ani, wanda aka sauka ummatu da'awa kenan, wanda suka riski da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam amma suke inkarin alqur'ani, meye abin inkari? Yanzu waɗanda ba su yadda ba aka kira su da alqur'ani, menene abin su inkari a cikin alqur'ani? Tauhidin da yake kira zuwa gare shi ne, ko ka irin ilmance ilmomi da Allah madaukakin sarki ya sanya, ko ka fuskoki na albarkarsa wanda Allah madaukakin sarki ya ambata. Dhikrun yana zuwa da wata ma'ana banda tunatarwa, shine ambato. Alqur'ani ambato ne, ma'ana wato daukaka ne ga waɗanda aka saukar da shi. Wanda Allah ya ba su alqur'ani, Allah ya daukaka su da alqur'ani. Al'ummar musulmi Allah ya daukaka ta da alqur'ani. Larabawa da a cikin jahiliya suke mabiya ne, in ma aka ce ga Balarabe ya zo ba ma a sauraron sa, domin an san ba shi da wani abu sai fasahar harshen sa kuwa sai shi sai wajen mutanen sa, ina ruwan ƴan Farisa, ina ruwan ƴan Rum da harshen sa, ba harshen sa ba shine wanda ya mamaye duniya ba a lokacin, amma sai ga su da alqur'ani, da sanin alqur'ani Allah ya dauka su akan dukkan al'ummomi. To alqur'ani kyakkyawan ambato ne, daukaka ne ga al'ummar da Allah ya bama alqur'ani. Saboda haka duk wanda Allah ya bashi alqur'ani yayi alfahari da Allah, abinda Allah ya bashi kuma daukaka ce Allah madaukakin sarki ya bashi. Shi yasa ranar alkiyama za a kirawo wato iyaye, uba da uwa, a tufatar da su da kaya masu kima wanda kimar su yafi kimar duniya, a sanya musu kambu a kansu wanda kimar kambun ya fi abin da ke cikin duniya, sai su ce ma Allah, ya Allah dan me ake mana wannan, me muka yi? Aka ce saboda ɗanku ya karanta alqur'ani ya haddace shi. Saboda haka iyaye a kula asa yara su karanta alqur'ani su haddace shi wa hadha dhikrun mubarakun anzalna Allah madaukakin sarki ya bamu albarkacin sa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد akwai ɗan uwanmu da har yanzu suna cikin rashin lafiya Allah ka ba su lafiya dan uwanmu Marwan da koyaushe tare muke a wannan majalisi da shi ba shi da lafiya an sake mayar da shi asibiti Allah ya ba shi lafiya akwai Alhaji Habibu Galadanci shi ma koyaushe yana wannan majalisi yana India domin neman magani Allah ya ba shi lafiya akwai dan uwanmu wanda yake cikin halin tsanani da bukata muna roƙon Allah ya yaye masa Allah ya biya masa bukatarsa Allah ya yaye masa kuncin da yake ciki sannan akwai dan uwanmu Abubakar da koyaushe muke tare da shi anan wanda mahaifiyarsa ta rasu Allah ya yafe mata zanubanta Allah ya sa aljanna makomarta mu kuma Allah ya bamu cikawa da imani Allah ya bamu albarkacin waɗannan darare na goma karshe na Ramadan Allah ya mana muwafaka ya zuwa ga kyautata ayyuka Allah ya mana muwafaka ya zuwa ga abin da zai kai mu ya zuwa ga yardarsa ya nisantar da mu daga fushinsa Allah ya tsare gabobin mu daga saba masa Allah ya yassare ya hore mana gabobin mu ya zuwa ga kyautata bauta gare shi addu'o'in da muke yi da kuma waɗanda zamu yi a cikin waɗannan kwanaki da darare Allah ka amsa mana Allah ka sanya mu a cikin alfa'izina a waɗannan kwanaki Allah ka sanya mu a cikin entertu a cikin waɗannan kwanaki ya rabbal alamin Allah ka yafe mu iyayenmu Allah ka ji kansu Allah waɗanda suka mutu Allah ka gafarta musu mu kuma Allah ka ba mu cikawa da imani idan mun mutu Allah ka sanya kaburburan mu su zamanto rawda daga cikin riyadul janna kar ka sanya su zamanto ramuka daga ramukan wuta Allah ka shiri iyalan mu da zuriyar mu Allah ka kimsa musu shiriyar su ya rabbal alamin Allah ka tsare mu da musulunci a rayuwar mu Allah ka dauki ran mu akan addinin musulunci ka sadar da mu da salihan bayi ya rabbal alamin Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah tashi tashin hankali da ake yi a sassa na wannan kasa Allah ka bada kwanciyar hankali Allah ka yaye wannan tsanani waɗanda suka dauki makami akan al'umman mu Allah ka yi mana maganin su Allah ka dakusar da karfin su Allah ka babu da rinjaye akan su waɗan mu kuma nan Allah wannan kasa ta mu wannan gari namu Allah ka tsare shi Allah ka kara masa tsari da kariya waɗannan musibu da suke bayyana Allah ka yi mana maganin su Allah ka tsare garuruwan mu daga shigowar su sauran garuruwan musulmi wanda suke cikin tashin hankali kamar kasar Sudan da Syria da Yemen da Yemen da Libya da sauran kasashe da ake tashin hankali Allah ka ba su kwanciyar hankali da aminci Allah ka yaye wannan yakoki da ake a waɗannan kasashe ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب